العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، يوم كمر كلهم الله سبحانه وتعالى يا ساكر داود موانا رانا تتلاتا شيرة غوات رمضان ألف دقريه أولى تلاتين دشدا وكتاي ديدي دا أشيرين دا أكو غوات يونيو شكرة تدبو بيو دا بو مشابيا munanan a cikin yardan Allah da son sa da nufin sa da agajin sa da taimakon sa a cikin ci gaba da tafsirin sura ta 7 a cikin Al-Qur'ani suratul A'raf. Ajiya mun kwana a aya ta 40, kuma wannan karatu yana zuwa masu taurare ne daga Jami'u Abi Ubaidah ibn al-Jarrah masallacin Juma'a dake kan titin bypass a nan cikin garin Kaduna. Jiya Allah subhanahu wa ta'ala ya mana bayanin cewa lallai waɗanda suka ƙaryata ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala sannan suka yi ɗagawa daga barin bin ayoyin, ba za a buɗe ma rayukansu ƙofofin sama ba, ba kuma za su shiga aljanna ba har sai raƙumi ya shiga ta kafan allura. Shi yasa masu iya magana suke cewa idan abu ya matse ƙwarai, matsinsa ya kai matsi, sai su ce huwa abduyaqu min khartil ibra, wato ya fi kafan allura matsewa. Kenan sai muka ce Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna mana cewa su da aljanna ta haramta gare su, su ma haramtattu ne ga aljanna. Saboda idan za ka shekara dubu sannan sau dubu kanana ta sau dubu, babu yadda za a yi ka ga raƙumi ya shiga ta kafan allura. Da tunda ko raƙumin nan ba zai shiga ba, su ma aljanna ba ta su bace, su ma ba na aljannan bane. Allah subhanahu wata'ala yake hakan nan dai muke saka wa mujrimai, duk waɗanda suka fanɗari suka ibin Allah subhanahu wata'ala, to dama Allah yana saka musu da wuta ne. Allah ya mana tsari. Yau za mu tashi insha Allah akan aya ta 41. Malam bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين.
وتودن آيوي idan yadda nake faɗa mun san buwayar Allah subhanahu wa ta'ala, da ya kamata inda muna fahimtar ma'anonin ayoyin nan mu rasa sukuni a rayuwarmu. Saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya mana bayani a ayoyi da yawa waɗanda aka tattali wuta don su, walaqad zara'na li jahannama katiran min aljinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل. وتا أنت تلم متعنين لكم الجنو إجاء سننكم تشان الله سبحانه وتعالى كتوا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ونموتا زاء تكا تند الجنو لكم متعنين سنن وتدوات أكما إن أنسى متون أتكنتا sai a bi shi da dutse a daura a kai. wato ba wuri bane wanda zaka sakata ka wala kamar yadda wannan aya take mana bayani a wuri ne wani zai shiga a daure wani za a bi shi a murkushe wani za a danne shi babu yadda za a yi ka ce wai zaka samu kafan da zaka tara ta shi ta Allah subhanahu wataala yake la yamutu fiha wala yahya duk mutumin da ya shiga wuta ba zai mutu ba saboda abinda za a ce wa mutuwa irin wanda kai ka rasa kaninka ko mahaifi ko mata babu wanda zai sake wannan mutuwa bayan ya shiga wuta sannan wala yahya shi ba zai yi rayuwar da za a ce wannan rayuwa bace madalla saboda rayuwa ce mai kama da akwai amma babu ga ta dai yana raye amma kuma babu jin dadi a cikin wannan rayuwa shine Allah subhanahu wataala yake cewa idan waɗannan mutane suka shiga wuta lahum min jahannama mihad suna da shimfidu a cikin wannan wuta kowane mutum da zai shiga wuta akwai shimfidar da za a yi masa da sunansa a cikin wuta shi yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wata rana wa in kana a sanadin hadisin akwai maganganu na malaman hadisi yana zaune cikin sahabbai radiyallahu anhum yace yanzu jibrilu yazo ya saukan mani da sunan ƴan wuta da su da sunayen iyayensu don haka duk mutumin da zai shiga lahum min jahannama mihad suna da wasu shimfiɗu na wuta waɗanda aka ajiye masu in an ce almahdu mihadan shimfiɗa alam naj'al al-ardha mihada wal jibala awtada wa min fawqihim ghawash sannan kuma a sama akwai murafu in amma mutum shimfiɗa ya hau kan shimfiɗan sannan sai a bi shi a rufe in an ce ghashiya ya rufe hal yanzuruna illa hal ataka hadithul ghashiya wato shin labarin mai lullubewa ta zo masu don haka sai mutum ya shiga shimfiɗa na ƙasa sannan kuma sai a bi shi a rufe wane ne ya taba ganin abin da turawa suke yi na gashin kaza abin da ake ce oven kasa idan ka kalle shi da kyau za ka ga tsarin sa akwai karafuna wanda za a sanya kazan a sama sannan kuma a saman sa akwai murfi da za a bi a tura a kulle idan kazar kake tunanin gefe ɗaya ya gasu to sai kai ka jawo wannan ƙarfe sai ka sake juya ta irin wannan samfulin Allah subhanahu wa ta'ala shi mai yan wuta shi yasa a wata aya yake kullama nadjat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyadhuqul azab in wannan ɓarayin ya gasu ya nuna to sai a sake canza wannan ɓarayin duka mutum yadda ka san kana gashin kaza a duniya haka Allah subhanahu wa ta'ala zai kasa ɗan adam na alƙiyama a wata ayar Allah subhanahu wataala yake kullama khabat zidnahum sa'ira duk sanda wutan nan tazo ta sarata sai a sake bankata a sake izata azaba ne daban duka wannan kuma an tanadan ma mutum ne an tanadan ma aljani amma abinda zai baka mamaki dan adam din nan wanda akwai bala'o'a nau'i a gabansa wai shine yanzu yake samun sararin da yake sabon Allah subhanahu wataala aida ake mun san Allah gaskiyar saninsa da duk kusan rayuwarmu ba za mu ce mu annabawa bane ko sahabbai ko tabi'ai ba amma da mafi yawancin lokacinmu za mu karar da shine akan bautan Allah subhanahu wataala shi yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa amma wallahi inni la akhshakum wa atqakum lillah ni na fi kusanin Allah na kuma fi kujin tsoron Allah subhanahu wataala lahum min jahannama mihad suna da wani shimfiɗa na daga wutar jahannama wa min fawqihim ghawash sannan kuma a sama suna da murfi wanda zai lullube su wa kadhalika najzi adh-dhalimin hakan nan yadda ka gani muke sakan yawa azzalimai duk mutumin da ya bi Allah subhanahu wataala wannan da alamun Allah ya yarda zai samu gaman katar amma mutumin da ya bi jiri ya ƙi bin Allah subhanahu wataala to wannan yayi asarar duniya yayi asarar lahira irin sa ne Allah ke cewa khasirat dunya wal akhira dhalika huwa al-khusran al-mubin yad'u min duni Allah ma la yadurruhu wa ma la yanfa'u dhalika huwa ad-dalal al-ba'id yad'u liman darruhu aqrabu min naf'i labisa al-mawla wa labisa al-'ashir yana kiran wanda cutar da shi ya fi gare shi fiye da amfanarwa saboda Allah subhanahu wataala ya maka duk bayanan da kake da bukata gaba daya ya riga ya maka bayani ya ce ga yadda za a yi to me kake so dan adam ya ayyuhal insanu ma ghadaka bi rabbikal karim menene ya ruɗe ka daga barin mahaliccinka subhanahu wataala me kake nema menene Allah bai baka ba
duk abin da ka rasa in dai ya barka da musulunci to kai ba talaka bane kai duk irin abin da ka rasa na rayuwa na kawa na jin dadi na walawa in dai Allah subhanahu wataala ya barka da musulunci to ya baka kyautan da bai baiwa wani ba in ba irin ka ba amma kai kanka baka san irin wannan kyauta ba na hadu da wani mutum a lokacin da muke sabis a shekarun baya abinda tura ka ce convert ya musulunta ne da yazo yake cewa ya kalli musulmai ya duba sai ya hawaye menene yasa ka hawaye yace su musulman ma waɗanda aka haife su a cikin musulunkin ba su san irin falala da kuma baiwar da Allah ya ba su ba yace ni asali na ba musulmi bane amma a lokacin da nake neman gaskiya wurin Allah subhanahu wataala ya ganar da ni na haɗu da umaji da tasgaro da walhalu da fitintinu daban-daban amma na tsaya wani zubin ka ji ni saboda frustration kasawa da walhalu sai in ji gara a rasa rayuwata ma na rasa gane tsakanin musuluncin nan da kiristancin nan wai menene gaskiya ce to amma yadda ya zo ya rike musuluncin nan zai baka mamaki iya zaman da muka yi da shi a cikin camp in dai an ce maka wannan abu sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wa alihi fa annabi ne yayi to insha Allah sai ka samu yana kokarin aiwatar da wannan yake sai na ga musulmai duk wasa suke kawai ana cewa ina zo na ga naji musulunci amma ban ga musulmai ba to shine halin da muke ciki mu Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu mun taso a wani irin yanayi na musulunci na musulmai kowa ya tashi ya ga kowa nashi musulmi ne amma kuma sai ya zamana jajircewa da rike musuluncin kuma sai ɗaiɗaiku daga cikin waɗanda Allah ya taimaka na amma
والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون
والذين آمنوا وعملوا الصالحات أما كاغا وأن سكا إيماني سكا أيكا تكياوا وأن أيكا دائما أسلوب القرآن ذاك كا إن أنت إيماني ذاك تكياوا وأن أيكا كينان دا وانا مكي إيه فهمتا كتير كي مؤمنين كقوما كالنغو ميك رجي كريك حنو باب وسكياوا وأن أيكا ينا دا وحالا في شيكا سبو دا شي إيماني سيا ستر في موفي قداؤكو ما وقر في القلب وصدقه العمل ونطق به اللسان ونجاك من الايمان عمل نبات كنا يا فقيه دون ياتك كتا تتبت تجيسا ننكم قبي سكا زو سكا نونا هكا اني سكا اي وتا ادو هكا كتي من ايماني كدي كزونا بابو ايكي بزي يوبا والذين امنوا اما وطن دسكا ايماني وعملوا الصالحات sannan suka aikata kyawawan ayyuka na kwarai la nukallifu nafsan illa wus'aha ba mu daura marai face irin abin da zai yalwace ta la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha Allah bai daura marai face irin abin da ya bata abinda Allah subhanahu wataala daura maka na nauyi na bauta na aiki shine za a tambaye ka amma abinda Allah subhanahu wataala bai daura maka ba bai aza maka ba ba zai tambaye ka wannan abu ba shi yasa abinda kuma aka daura ma din shine za a tambaye ka ulaika ashabul janna waɗannan su ne ma'abuta aljanna su ƴan aljannan ne aljannan mata su ce hum fiha khalidun masu dawama ne a cikin ta wannan shine irin tambayar da wani ya kwanakin baya yace mallan an ce aljannan an shiga ba a fita to wace aljanna ce annabi adam ya shiga har da za a ce ya fita don haka kaga wannan aya ta tabbatar mana aljannar da in an shiga ba a fita ita ce aljannar da ake shiga bayan an mutu amma annabi adam alaihi salatu wassalam a lokacin da wannan abu ya faru bai riga ya rasu ba don haka in an shiga ne ba za a fito ba amma aljannar da shi ya shiga aljanna ce kamar da qur'ani ya ba mu labari sannan kuma a cikinta aka fito da shi saboda ba a riga an tashi alkiyama kowa ya san makomarsa ba na'am wannan za'a
wada'na ma fi sudurin min zillin tajri min tahtihim al-anhar wa qalu alhamdu وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُوا أَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ.
Allah subhanahu wa ta'ala yace wa naza'na ma fi sudurihim min ghil, zamu cire abinda ke cikin zukatan mutanen aljanna na hasada. In an ce al-ghil bi ma'ana al-bughd wal hasad, hasada za a kame hasada dake cikin zukatan su. Can kasa in ka koma, wa naza'na ma fi sudurihim min ghil ikhwana ala sururin mutaqabilin la yamassuhum fiha nasabun wa ma hum minha bimukhrajin. Cuta, fitina, azaba ba za ta same su ba, sannan kuma ba za a fitar da su daga cikin wannan aljanna ba. Za a cire hasada da baƙin ciki da ƙyaci, domin dama kamar yadda Hausawa suke cewa zo mu zauna zo mu saba. A zamantakewansu na duniya ba mamaki ni na saba ma kai, ka saba mai shi ya saba mata. Ba mamaki ta hanyar da na sani, ba mamaki ta hanyar da ban sani ba. To duk wannan abu gaba ɗaya in aka zo aka shiga cikin aljanna, Allah subhanahu wa ta'ala zai tsame wannan bakin cikin da tukuki da kyashi wanda ke cikin zukatan aljanna gaba daya. Tajri min tahtihimul anhar, ƙoramu suna gudana a cikin ainihin wannan aljanna sai wanda kaga dama zaka sha. Allah subhanahu wa ta'ala ya mana bayani irin waɗannan ƙoramai. Masalul jannati allati wu'ida almuttaqun fiha anharun min ma'in ghairi asinin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'amuhu wa anharun min khamrin lazzatin lisharibina wa anharun min asalin musaffa. Duk irin abin da kake so a cikin gidan aljanna akwai. Idan kai ma'abucin zuma ne, ga ƙorama nan ta zuma ka sha iya shakka. Zuma ma wacce yake ainihin mai kyau saƙa ba irin ta nan ba. Idan kai ma'abucin nono ne, ga nono nan ba mai gambiza da haɗi irin wanda Fulani ke yi ba, a haɗa shi da ruwa ko kuma a sa mashi kuka, a'a. Idan kai ma'abucin shan ruwa ne, to kaje ga ruwa nan wanda yake Allah ya mana bayanin abinda ake rufe bakin ruwan da shi kitamu humis, da ka buɗe ƙanshi ne kake ji ba irin nan ba, wanda yake ba mamaki tsohuwar roba ce za a je a yi recycling, a sake dawo da ita, a gyara ta, a wanke, a sa chemical, sannan a sake refilling nata, a kawo ka sha. Na aljanna ba haka bane ba. Sannan idan kai ma'abucin giya ne, ga giya nan ka je ka sha ba irin ta duniya ba, saboda giyan lahira wato ainihin idan ka sha bakinka na ƙanshi ne. Giyan lahira in ka sha ba za ka yi maye ba, kana iya sanin duk wanda ke kanka. Saɓanin ta duniya wacce in ka sha ‘ya’yanka ma suna gudunka, danginka ma ba su zo a ce ga ɗan uwa, saboda ka lalace ka tambari. A don haka waɗannan ƙoramu suna gudana a ƙarƙashin aljanna. Ga abinda ‘yan aljanna suke cewa, wa qalu alhamdulillahi allazi hadana li hadha, sai su ce mun gode ma Allah wanda ya shiryar da mu zuwa ga wannan musuluncin. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah, ba mu zamo masu shiryuwa ba idan bakin Allah subhanahu wa ta'ala ya shirye mu ba. Dama shi sa har kullum muke ce la haula wala quwwata illa billah, tsuminka, dabaranka, ƙarfinka ba zai iya amfanar da kai da wani abu ba. Dukiya in ka ganka da ita ba dabararka ba ce ba. Idan ka ji mutum yana da tunanin cewa dabarunsa ne suka bashi wani abu, to ya faɗa tunani irin na kafirci. Domin wannan tunani ne, qala innama utituhu ala ilmin indi, Qaruna abin da yake cewa kenan, Qaruna kafiri ne. Don haka duk wanda zai irin wannan tunani ya ce a'a, ai wannan dukiya da aka bani, koko wannan ilimi da aka bani, koko wannan matsayi da aka bani, tsananin dabara ce da iya taku ya sa na kai wannan matsayi, to kana da burbushi irin na tunanin ka zai tattare da kai. Amma duk abin da ya same ka, ko mai daɗi ne ko ba mai daɗi ba, ka ɗauki al'amari ka mai da shi zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ya mana bayanin irin yadda za su faɗa a can ƙasa, wa qalu alhamdulillahi allazi sadaqana wa'ada wa awrathana al-ard natabawwa'u min al-jannati haythu nasha fa ni'ma ajru al-amilin. Har kullum abin da suke cewa Allah kenan, mun ma Allah godiya, Allah shine ya shiryar da mu zuwa ga wannan tafarki na Islama. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah, ba mu kasance masu shiryuwa ba idan bakin Allah subhanahu wa ta'ala ya shirye mu. Shi yasa in ka koma, akwai lokacin da sahabbai aka tafi yaki, sahabbai su suna irtijat suna yin rajab suna rera waka suna cewa fa wallahi laula Allahu ma hadaina wala tasaddaqna wala sallaina wallahi in bakin Allah da ba mu shiryu ba da ba za mu yi sadaka ba da ba za mu yi sallah ba ashe kai in nan yadda ka tsinci kanka a yadda kake a yanzu na musulmi in ka samu ka san Allah shi ya baka idan ka rasa ka san subhanahu wata'ala shi ne ya hana ba in cuta ta same ka ka san shi ya jarrabe ka idan lafiya ya baka ka san shi ya gwada ka to wannan kadai ya isa kai ba Allah subhanahu wata'ala godiya wa qalu alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah laqad ja'at rusul rabbina bil haqq sai su ce haqiqa manzannin mahalicinmu subhanahu wata'ala sun zo da gaskiya shine musulunci wa nudu sai a kira su an tilkumul janna ga wancan aljanna uritumuha an gadan muku da ita bima kuntum ta'malun sakamakon abinda kuka kasance kuna aikatawa idan muka koma bangaren qira'at wato imam ibn amir rahmatullahi alayhi shi yana karantawa da shara nunun a cikin wannan aya yana cewa wa qalu alhamdulillahi alladhi hadana li hadha ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah shi baya karantawa da wawu amma sauran makaranta suna karantawa wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah to sai malamai suka ce anan wa nudu an tilkumul janna za a kira su ga wancan aljanna uristumuha wacce aka gadar maku da ita bima kuntum ta'malun sakamakon abinda kuka kasance kuna aikatawa shin aljanna gadarta ake yi saboda in an ce gado wani abu ne wanda wani ya mallake shi a lokacin da bai raye wani zai gaje shi in an ce taguwa misali wani ya gaji taguwa wurin wani la shakka wanda aka gaji taguwan nan da ta sace a lokacin yana raye amma yanzu bayan ba shi yanzu wannan sai ya hau shin su ma haka ne wannan ya gaji wannan wance ya gaji wannan malamai sai suka fitar da matafiya guda biyu anan suka ce abinda ake nufi da uritumuha bi ma'ana ayyukan da kuka aikata ne suka gadan muku da wannan aljanna sakamakon falalata Allah subhanahu wataala don ya tabbata a cikin sahih annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce lan yudkhil ahadan amaluhu aljanna babu wani mutum ɗaya daga cikin ku wanda aikin sa zai shigar da shi aljanna wa aka tambaye shi wala anta yake har kai ma ya rasulullahi yake eh wala ana hanni ma illa an yataghammadani Allahu bi rahmatihi sai fa dai Allah ya lulluɓe ni da rahmarsa don haka sai wasu suka ce abinda ake nufi da gadarwa sakamakon wannan aiki da fafutuka da jajircewa da kuka yi Allah subhanahu wata'ala sai ya ba ku wannan kyauta a matsayin gado saboda wancan aiki wasu daga cikin malaman tafsiri suka ce a'a abinda ake nufi da gadarwa anan ya tabbata a cikin muslim rahmatullahi alayhi duk musulmi da zai mutu ya shiga aljanna to Allah subhanahu wata'ala zai gadawada kirista ko kuma ba yahude matsuguninsa a cikin gidan wuta bi ma'ana duk wanda ka sani tsakanin ni da kai da shi da ita kowa Allah subhanahu wata'ala ya halitta masa matsuguna guda biyu akwai gidansa na wuta akwai gidansa na aljanna in Allah subhanahu wata'ala ya taimake shi ya bi Allah ya mutu akan bin Allah za a nuna masa kamar da ya tabbata a cikin sunan hadisin Bara ibn Azib wanda muka karanto jiya rahmatullahi alayhi wanda ya zo a cikin musnad Imam Ahmad ibn Hanbal rahmatullahi alayhi idan dan aljanna ya shiga aljanna za a bude masa makomarsa a wuta a ce da shi to kaga can ki eh ki to makomarka ne a wuta idan bashin da ka bi Allah da kaga inda za ka kwanta a can don haka sai malamai suka ce abinda ake nufi da gadarwa kai yanzu idan mutum Allah subhanahu wata'ala ya sa ya bi Allah subhanahu wata'ala to gidansa na wuta za a gadan ba da wanda ba musulmi shi ba don haka shi sai a gadan masa da aljanna sakamakon aikinsa sannan makwancinsa na wuta sai a gadan ma da kirista ko kuma ba yahudi saboda shi bai yarda Allah ba ina fata muna fahimta malamai suka ce wannan shine abin da ake cewa gadarwa sau da yawa kuma zaka ga Allah subhanahu wata'ala yana amfani da irin wannan gadarwa kazalika wa awrasnaha qauman akharin kazalika wa awrasnaha bani isra'il wa'aratna gashi nan ayi da yawa suna bayanin gadarwa tilkal jannatu allati nurisu min ibadina man kana taqiya wancan aljanna ce wacce zamu gadarwa da waɗanda suka ji tsoron Allah subhanahu wata'ala daga cikin bayin ashe da wannan muke iya fahimta don mutumin da ya bi Allah subhanahu wata'ala Allah subhanahu wata'ala zai gadar masa da aljanna kamar yadda ya bayani sannan ya tabbata a cikin sunan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bamu labari cikin abinda ibnu jarir ya rawaito rahmatullahi alai danyan ali ibn abi talib radiyallahu an ali yana cewa bayan ya ambato hadisi mai tsawo radiyallahu an sai yake bada labarin mutanen aljanna yace idan ɗan aljanna suka shiga aljanna akan hanyar su na tafiya za su riski ainihin koramai guda biyu korama ta farko da za su shiga wannan ana kiran shi naharul haya wato ruwa ne na rayuwa idan suka shiga kira su da launin su da sura gaba ɗaya Allah zai canza musu yadda ka san mutum anan zai shiga injin ya je misali in baki ne ya zama fari in wani abu ne ya zanto duk wani karsashi na fatan shi ya fita kumbatsu ba za ta sake ainihin karyewa ba gashin su zai tohu kaman an shafa musu mai sannan jikin su zai yi lub lub kaman an musu sanfefa sannan ruwa na biyu zai zama na cewa duk abin da ke cikin jikin su na bakin ciki da kuma kashi Allah subhanahu wata'ala zai fitar daga cikin zukata abinda ne maka na sabani Allah zai fitar maka da shi a cikin ranka ran alqiyam ni ma abinda kamun na sabani Allah subhanahu wata'ala zai fitar mun da wannan kashi daga cikin raina sai a zama ikhwan wato ƴan uwa kowa bai jin kashin kowa kamar yadda ya tabbata a cikin bukhari rahmatullahi alaihi daga hadisin abu sa'id al-khudri radiyallahu anhu annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce idan ɗan aljanna suka shiga aljanna idan ɗan aljanna suka shiga aljanna aka hukunta ma kowa da makomarsa to za a tsaida su akan wata gada idan aka tsaida su akan wannan gada duk wanda ya saba ma wani za a tsame wannan sabani da ke tsakanin su bakin ciki ya koma farin ciki sannan duhu ya koma haske in kowa ya anshi ainihin abinda kowa ya yi masa na uzuri da kuma sabani gaba ɗaya sai a tunkuɗa su a ce to kowanne ya je shiga gidan aljanna amma fa mu sani wannan aljanna tana da tsada kwarai don ya tabbata a cikin muslim rahmatullahi alai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce man khafa adlaj don mutumin da ya ji tsoron Allah ko ya ji tsoron wuta ko azaba to ya tashi ya tafiya cikin dare bi ma'ana ya yi qiyamul layli ko kuma ya yi tahajjudi da daddare wa man khafa adlaj don mutumin da ya bauta da daddare ba mamaki yana iya riska yana iya isa ya samu wannan matsuguna da Allah subhanahu wata'ala ya tattara mabayin Allah na gari annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ya hankalin mu gaba daya sai ya ce ku saurara inna sil'ata Allahi ghaliya lallai kayan Allah kaya ne mai tsada ala ku saurara inna sil'ata Allahi aljanna kayan Allah su ne aljanna ka dauki misali in aka ce kana neman wata yarinya wacce za a ce yarinya ce ta gani ta fada ta gaban mota ta fita biki misali me kake ganin ana yi wani misali ana iya haukata shi kan neman yarinya wani ana iya daukar rayuwarsa saboda ita to ita anan kaga zaka samu tana da majina tana da kazanta tana dauke da kazanta sannan kuma dukkaninta kazanta ce saboda an fito ta ne daga cikin rami aka sanya ta cikin rami kuma zaka koma cikin rami kuma tsakankaninta tana dauke da kazanta amma zaka ga mutum anan yana fafutuka yana fafutuka yana so zai aure ta amma idan ka koma can wa urun ain ka amsal al-lu'lu' al-maknun jaza'an bima kanu ya'malun can kuma yace inna ansha'na hunna insha'a faj'alna hunna uruban atraba can kuma yace wa kawa'ib atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwan wala gashi nan daban to sai ka dauko wancan ka kawo wannan idan anan na duniya kana fafutuka can kuma yace ka annahunna baydun maknun kai ka ce kwai ne oyayye wane ne daga cikin mu saboda kyan matarsa yake yana ganin fuskar sa a cikin matarsa waye wannan to amma matar ka ta aljanna Allah yake wa urun ain da mata masu manyan idanu saboda farin yadda ka san madara bakin kuma inda ka san dare da ta watsa maka idan haka sai ka ganka hakan nan shi yasa ai saboda idanuwa wato abu ne mai kyau a cikin mace shi yasa mai iya magana ke ce laha muqlatun da'ja fa law nazarat biha ila 'abidin lillahi qad sama wa ftaha la asbaha maftunan mu'annan bi'ubbiha ka'an lam yasum lillahi yawman wa lam yusall idanu Allah subhanahu wa ta'ala ya ambace shi ne saboda ido wani abu ne wanda larabawa suke kyautata shi a jikin mace ba ka ganin mu misali ko ba a hausance a ce kai aiko ba dai idanu ba ba ana fara haka ba to hancin nan ziriri yadda ka san kan biro ga kuma idanu wannan masha Allah duk waɗannan abubuwa fa an tattala mai aljanna ne to sannan ka ce wai a zaka koma ka shantale da zaben Allah an yi magana ka ce wai ai Allah ka samu daga cikin ka ce amin kuma ka fi kowa sabo ai babu yadda za a yi dole sai an jajirce an bi Allah subhanahu wa ta'ala Allah muke roƙo ya sanya muna daga cikin waɗanda za su shiga wannan gida na buje
wala da ashabul jannati ashaban nar qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan fa hal wajadtum ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين
تو wannan shine karatun da muka yi jiya idan da ake muna fahimtar ma'anonin alqur'ani wannan ayoyi sun ishe mu tashin hankali da fitina a cikin wannan rayuwa saboda duk mutumin da zaka rika matukar ba mutumin Allah bane subhanahu wata'ala ba zai daura ka akan bin Allah ba to ga yadda zaka yi alkiyama kamar da muka karanto a jiya idan aka raba jiha kowa ya san makomarsa dan wuta ya tafi wutan nan dan aljanna za a kai shi aljanna yadda dai ka san misali kamar tafiya ne idan mutum ba abocinka kaninka dan uwanka mahaifinka danginka abocinka misali in zai tafiya ka kan fito ka raka shi in an kai border idan tafiyan ana da tunanin mai tsawo ce ba mamaki kai kana kuka shi yana kuka menene yake faruwa kai kana ban kwana da shi shi ya tafi shi kuma yana ban kwana da kai kai ka juyo ana jin haka ake tafiya to haka zai tsakanin mutanen wuta da mutanen aljanna bayan an rabu an tafi waɗannan an kada su wasiqal ladina taqaw rabbahum ila aljannati zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaykum tibtum fadkhuluha kushiga zaku dawo ma cikin ta don haka sai in kowa ya zauna ya sami makomansa wa nada ashabul jannati ashaban nar mutanan aljanna sai su kira yan wuta an tafsiriya kad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqamu abinda mahalicin mu subhanahu wata'ala ya alƙawarta mana ya tattalan mana shi na gaskiya mun same shi gaskiya ne gashi nan fa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan shin kuma kun samu abinda mahalicin ku ya tattalan muku na azabar wuta mu yanzu mun shiga aljanna aljannan nan da aka dinga bayanin ta a duniya akwai kaza a cikin ta akwai kaza a cikin ta mu mun samu wannan alƙawarin Allah subhanahu wata'ala bai saba mana ba shin wannan wuta da ake magana tana da gauki da kuɗiki da kuma kuna kuma a cikinta yanzu kun samu abin da aka ce za ku samu qalu sai su ce na'am eh mun samu mu ma cikin bakin ciki da takaici fa adzana mu'adhdhinun sai mai kwarmatawa ya kwarmata mai kira ya kira bainahum tsakaninsu an la'natullahi 'ala adh-dhalimin la'anar Allah ta tabbata akan adh-dhalimai shi ke na araba jiha duk kuma inda ka riga ka shiga duk inda ka tsinci kanka to shi ke nan ba sai abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya hukunta shi yasa ta yake cewa lahum fiha zafirun wa shahiq khalidina fiha ma damati samawati wal ardu illa ma sha'a rabbuk inna rabbaka fa'alun lima yurid wa amma alladhina su'idu fa fil jannati khalidina fiha ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك عطاء غير مجذود duk inda ka tsinci kanka in bacin wadanda hadisi ya tabbata cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zai ceta musu za a fiddo da su daga cikin wuta zuwa aljanna to in ba su ba duk inda aka riga aka tsunduma ka to shikenan kuma babu sauran wani ainihin magana magana ta riga ta kai kuma har waɗanda za a ceta din don mutumin da za a san shi a wuta din ya fito in ya shiga cikin gidan aljanna ɗan aljanna suna jin kaurinsa ana jin kaurin wuta za a ce wane ne nan bako saboda kirarsa surarsa gaba daya ta sha banban da irin ta mutanen aljanna sai a je a san shi a naharul haya wani ruwa ne na rayuwa sai ya shiga ya sha yayi wanka sai kirarsa ta dawo irin ta mutanen aljanna ɗan uwa wuta tana da ban tsoro ya kamata mu ji tsoron Allah subhanahu wataala ya tabbata a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya mana bayani girman ni'imar aljanna idan aka zo da talaka wanda ya wahala ya rayu a wahale aka haife shi cikin wahala ya kare cikin wahala ya mutu cikin wahala za a sa shi cikin gidan aljanna sai Allah subhanahu wataala ya tambaye ta shin ka taba fafutuka ko ko wahala a duniya ce Allah ban taba yi ba saboda aljanna ni'imar ta kai ni'ima sannan a zo wani mutum wanda shi bai taba sanin wahala ba an haife sa cikin daula ya tashi cikin wadata ya mutu cikin daula ya bar wa ƴaƴansa dukiya sai a tsunduma sa a cikin wuta sa'i daya Allah subhanahu wataala sai ya fito da shi sai a tambaye sa ka taba jin dadi a rayuwarka ta duniya ce wallahi ya Allah ban taba jin dadi ba ban taba hutawa ba saboda fitinar wuta shi yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam har kullun yake cewa ittaqun nara walau bi shaqqi tamra ku ji tsoron wuta koda da ballin dabino ne da zaka dauka ka bada sadaka domin Allah ya kare ka wuta kai wannan aiki ka duba ka gani mana a cikin mu ne ya taba konewa ko baka taba konewa ba an kone ka ga yadda aka kone misali sai ka duba ka ga in kai ne ka taba konewa a lokacin da ka kone ya kaji konar tun daga makwarkwadan kanka har karkashin kafa kana jin wannan azaba ba mamaki wutar ta same ka ne ta yadda baka sani ba kawai sai ka ji kuna to yanzu sai ka duba ka ga ya za a yi a ce in an dauke ka an tunjuma tun daga gashin ka da idanu da kunne komai naka a cikin wuta don ba mamaki wancan kuna da kai wani bangare ne daga cikin jikinka ka samu kunar amma yanzu a ce tsundum an tsunduma ka a cikin wuta yadda ka san rijiya sannan a je ka da murfi a rufe a dauki dutse a danne yaya kake tsammani a shekaru a baya nan ba za ku manta ba wannan gida da ke bayan masallaci a kosu bayan Allah da Allah ya marasu Allah ya ji kansu wuta ce ta kama gidan gashi nan bayan masallaci bawan Allah nan na san shi ya san da iyalinsa da kuma ɗansu da jaririn ciki na mata wacce ake tunanin ya ma wuce jariri ana tunanin ta fi haihuwa amma saboda musibar wannan wuta dukkanin su gaba daya da shi mijin da matar da yaron ko yarinya ce da cikin duk gaba daya a cikin makara daya ka sanya su saboda wuta ta nike su gaba daya sannan saboda musibar wutan ka duba ka ga gilashi narkewa yake yana zuba yadda ka san dalma an yi abun da daddare 12 amma idan ka zo da safe saboda musibar wutan bangon ba ka iya rabansa sai na kalli wannan nake wannan wuta ce da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ke ba mu labarin an wanke ta an tsabtace ta an gyara saboda mutane kar su halaka sannan aka sawo ta duniya aka ce su yi amfani da ita su gajiya amma gashi mutane yadda suke masu ina ga wutar Allah wace asalin wuta ya kamata mu ji tsoron Allah mutane Allah ya tattale wuta daban-daban kuma kowane irin laifi da mutum ke aikatawa Allah ya kira wuta da irin aikinta wata a kira ta hutama wa ma adraka mal hutama narullahi almuqada ita abinda take yi ba a bukatun a dinga bugun ka da guduma a'a da an sa mutum sai ya kakkarye kawai sai a ce da shi kun fa yakun kasance aikin wannan wutan kenan da an sa mutum za ta kakkarye shi gaba-gaba sai a ce koma yadda kake sai ya koma aikin kenan babu ranan fita shi yasa gara ka yi hakuri da bin Allah da wannan ɗan ƙaramar rayuwa da wancan rayuwa da ba ta da iyaka shi yasa Allah subhanahu wataala yake jan kunnan mu kalla bal tuhibbuna al'ajila a'a ai matsalar ku kuna son magaggauciya ke ita ce rayuwar duniya wata wutar Allah ya kira ta abin nan laza kalla innaha laza wannan wata wuta ce laza aikin ta nazatan lishawa idan aka sa mutum sai ta sabula shi gaba daya yadda ka san miji yana saba haka za ta sabula fatin ka gaba daya wata wutar kaji an kira ta sauda sauriquhu sauda shi ko wannan wani dutse ne a cikin wuta dutse ne amma na wuta dukkanin sa gaba daya ya zama jajawur ka duba ka ga in ka sa itace a cikin wuta ya yake zama itacen ne kan zama ya rushi to in ya zama rushi kai saboda fusata an taba fusata kaka ce zaka daura kafanka akan rushi kan ya wannan dutse wuta ce Allah subhanahu wataala yayi shi daga wuta kuma na wuta kuma a cikin wuta don haka shi wannan mai laifin haka za a ce dinga zuwa yana kama dutse yana dadiman sa in ya dadime shi sai ya sako haka zai dinga hawa yana daduma yana sauka kowace wuta hakan nan Allah ya kasa ta gida 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 sannan abu mafi tashin hankali jama'a wannan wuta yadda nake dan adam aka tattale wannan wuta wai kuma shi ne dan adam din nan yake da sukuni wai ya samu ya je yana saba ma Allah subhanahu wataala Allah muke roƙo Allah karka sanya mu a cikin wuta idan muka koma bangaren abin da ya shafi qira'at za mu samu akwai daga cikin malamai waɗanda suke karantawa fa azzana mu'adhdhabina fa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan qalu na'am imam kisa'i yana karantawa na'im a wurare guda hudu a cikin alqur'ani domin dama wurare hudu ne na'am yazo a cikin alqur'ani a kissan fir'auna inda Allah subhanahu wata'ala yake ba mu labarin fir'auna da masu yiri a inna lana la'ajran in kunna nahnu al-ghalibin qala na'am a inna lana al-ajran mawdi'i guda biyu anan shine akwai na'am can kissan fir'auna da take gaba wacce zamu zo sannan a cikin suratul shu'ara sannan kuma da cikin suratul safat gaba daya dukkan shi imamu kisa'i yana karantawa na'im wato da kasran ainu qalu na'im fa azzana mu'adhdhinun bainahum la'anatullahi 'ala adh-dhalimin sannan kuma la'anatullah akwai daga cikin a'imma wadanda suke karantawa anna la'natullahi maimakon an ta kasance mukaffafa wato suna karanta ta musaqqala sune imam ibn amir da kuma hamza da kifai suna karantawa fa azzana mu'adhdhinun bainahum anna la'natullahi 'ala adh-dhalimin cewa lallai la'anar allah ta tabbata akan adh-dhalimai su wane ne adh-dhaliman nan
الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون
الذين يصدون عن سبيل الله سوني وأن دسكي هانا متهني بن تفرك الله سبحانه وتعالى كيف الله يتي الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم lallai waɗannan da suka kafirta suka hana mutane bin hanyar Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya salwantar da aikinsu alladhina kafaru wa saddu an sabilillah zidnahum azaban fawqa al'azab bima kanu yufsidun waɗanda suka kafirta sannan suka hana mutane bin tafarkin Allah subhanahu wa ta'ala Allah zai ƙara musu azaba rubi kan rubi saboda abinda suka kasance suna aikatawa na badda mutane daga kan hanyar Allah subhanahu wa ta'ala alladhina yasudduna an sabilillah sune wadanda suke shamakan cewa suna hana mutane bin hanyar Allah subhanahu wataala wayabghunaha iwaja suna daukan wannan hanyar wani abun karkatar da mutane wahum bil akhirati kafirun sannan kuma ga abin da ya shafi lahira masu kafircewa ne da Allah subhanahu wataala idan ka koma bangaren abin da ya shafi irabi malamai suka ce alladhina yana iya daukan fiskoki guda uku yana iya daukan nas da raf da kuma ja idan kace bil jarri alladhina yasudduna zai kasance wato sifa ne na azzalimina bi ma'ana fa azzana mu'adhdhinun bainahum alla anatullahi 'ala adh-dhalimina alladhina yasudduna 'an sabilillah zai kasance sifa ne na azzalimina amma idan kace ka dauke shi a matsayin rufa wato zai kasance khabar ne li mubtada'in mahdhuf takdirin sa humul ladhina yasudduna 'an sabilillah amma in ka dauke shi akan nasba zai kasance bi takdiri fi'lin mahdhuf bi ma'ana fa'adhana mu'adhdhinun bainahum alla'natullahi 'ala adh-dhalimin suwane ne a'nil ladina yasudduna 'an sabilillah wato sune wadanda suke shamakan cewa suna hana mutane bin hanyar Allah subhanahu wata'ala wa bainahuma hijab
wa bainahuma hijab wa 'ala al-a'rabi rijalun ya'rifun kullam bi-simahum wa la nahu ashhab الْجَنَّةِ
أَمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَنْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ So, وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ أَكَنْ كَانِمْ مُتَعَنَنْ ga mutanen wuta ga mutanen aljanna tsakankanin su akwai shamaki kamar yadda in an zo yaki misali ga waɗannan a dama ga waɗannan a hagu tsakankanin su an riga an tsaya an ja bata kowa na so yaki dan uwansa to ga mutanen aljanna suna kallon mutanen wuta ga mutanen wuta suna kallon mutanen aljanna kuma an ja layi an sha makance tsakanin waɗannan da waɗannan kai dai tunda Allah ya taimake ka shiga aljanna babu abin da zaka yi fatan Allah ya hada ka da wuta shi ko dan wuta yana nan yana roko idan da zai samu dama ya samu kafa da yayi wani abu domin ya dawo kai tafarkin da kake kuma sannan ka ji abu abin da zai daga maka hankali mafi girma wato Allah ya tsare ko da mahaifin mutum ne ya kasance a cikin wuta babu abin da mutum zai iya tsinana masa misali kamar annabi Nuh annabi no akwai ɗansa yana ɗaya daga cikin waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya hukunta masa shiga wuta don ya kira Allah subhanahu wa ta'ala inna ibni min ahli wa inna wa'adaka alhaq wa anta ahkamul hakimin qala ya nuhu innahu laysa min ahlik innahu amalun ghayru salih fala tas'alni ma laysa laka bihi ilm inni a'iduka an takuna min aljahilin gashi annabi Allah ne subhanahu wa ta'ala amma ga ɗansa ɗan wuta ne baba kace ta mai ce a'a ai tunda baka bi Allah ba ba abin da zan yi maka haka matarsa matarsa yar wuta ce ta kasance ta saba masa ta mutu akan kafirci a don haka za ta ganta ban kasance matarka ba a duniya kin kasance matata ne kuma na kasance mijinki a duniya ba za ka yi wani abu don ka ce ta mun ba a ba zan iya ba Allah subhanahu wa ta'ala ya riga ya raba tsakanin haka annabi babani alaihi salatu wassalam وإذ قال إبراهيم لأبيه آذر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين سننكم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه كودا ما هي سنكني ya zanto an raba jiha to babu abin da zaka iya sai dai ka kalle shi kace ga babacin Allah ya tsare shi kuma yace ga dana ta kisa wallazina amanu wattaba'athum dhurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dhurriyyatuhum wama alatnahum min amalihim min shay kullu mri'in bima kasaba rahin amma dhurriyyat da tabi ainihin mijinta mata yanda suka bi mijin su akan shari'a Allah subhanahu wata'ala zai sadar da su ya riskar da su da ƴan uwansu ran alkiyama shi yasa al'amari wuta jama'a yana da hadari kwarai wa bainahuma hijab da kankanin su akwai shamaki shamakin ne Allah subhanahu wata'ala yake mana bayani a can babun batinuhu fihi rahma wa zahiruhu min qibalihi al'azab yunadunahum alam nakum ma'akum qalu bala ولكنكم فتنتم انفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الاماني حتى جاء امر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فديه ولا من الذين كفروا ماواهم النار هي مولاهم وبئس المصير وتحكى ان الله سبحانه وتعالى زي ما بيان ماواكم النار هي مولاكم وبئس المصير باب تكفد ذاك زاكي كتي وي زاكي تيمكا ما ولي متن دي متكن كافر وبينهما حجاب تكنكاين سو اكو شيء امكي وعلى الاعراف رجال اعراف ما لم يتم من بيان معنانسا ده يوا اما ده زام كنت اكن ايه تا 45 ده زي في سويوا غوبين الله سبحانه وتعالى يا من ارى الري واسو سي مو جي منيني اكي نفي ده اعراف مكرنتو زنتتكم معلمي sannan mu yi bayanin dalilin da yafi inganci daga cikin waɗannan maganganu za mu kwana insha Allah akan aya ta 45 idan Allah subhanahu wata'ala ya mana ararai zuwa gobe to insha Allah za mu tashi akan aya ta 46 za mu dasa aya ana insha Allah kuma za mu karanta abubuwan da suka samu na tambayoyi akwai tambayoyi da yawa da suka zo muna daukan kadan ne daidai lokacin da aka ware wannan fili wanda ya rubuta bai ji an karanta ba yayi hakuri insha Allah ana nan tafi za a karanta wannan mai tambaya ce assalamu alaikum malam don Allah ina tambaya malam mu hudu ne a cikin ɗakin mu ayyada da cikin mu mota ta buge shi to mai motar zai biya kuɗin diya sai aka ce an yafe to ni kuma ban yafe ba to malam sun ce dole sun yafe kuma nake a'a to sun ce in je in yi tambaya wai za a bada a sha ruwa lafiya Allah ya bada ikon amsawa to in dai har kana ɗaya daga cikin magada domin su ƴan uwa suna gado ne idan ya zanto babu uba a raye amma idan akwai uba a raye yakan sha makance su gaba ɗaya ba ta ɓangarori guda uku ba ba li abbai ba ba li ummai ba ba shaƙiƙai ba in dai uba na nan babu wani ɗan uwa ta ɓangare ukun nan ko dai uwa ɗaya uba ɗaya ko uwa ɗaya ko wanda suke uba ɗaya babu wanda yake da gado in dai uba na ina raye to in ya zama da kai kana cikin magada mahaifinku bai raye babu laifi kana iya cewa a baka naka ainihin rabon su sai ya zanto a cikin miliyoyin da za a bayar su sun yafe nasu kai ragowa kai sai a baka naka wannan ka yi haka baka yi laifi ba Allah ya ji kan babban malamin mu Sheikh Abubakar Mahmud Jumi yana cewa an kada mutum ku daina yafewa saboda abin nan yafiyan shi ke sa a ta ganganci idan haka an ka ce abi haka ba kai laifi ba Allahu a'lam mai tambaya ta gaba yake assalamu alaikum da fatan malam yana nan lafiya malam don Allah ina tambaya akan mutum zai iya yin karatun alqur'ani a cikin zuciya ba tare da ya furta da baki ba da fatan malam zai ansa na gode to shi karatun alqur'ani ba a yin shi kawai a zuciya dole sai ya an hada ababe guda biyu saboda Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wa rattilil qur'ana tartila ka tsara alqur'ani tsarawa to qur'ani ko a zuciya ba tare da baka ba ba na tun ta yaya zai tsaru sai dai ka dinga hararan shi kenan kamar da alaran mige ko to wannan ba daidai bane da baki ne da zuciya za a hada karanta alqur'ani bakin na fada zuciyan na biye wannan yafi girman lada a wurin Allah subhanahu wataala wannan yake assalamu alaikum Allah ya kara wa malam lafiya amin tambaya anan ita ce malam menene hukuncin azumin mutum a yayin da ake gudanar da medical test wurin neman soja tunda ana bude wa mutum al'aurarsa wato yana tambaya ne game da masu aiki irin na soja ko dan sanda akan neme mutum ya bude al'aurarsa wannan babu laifi babu abin da ya shafi azuminka kuma ina kira ga ƴan uwa wannan kada ya sanya a ce ba za a yi ba idan matayen Kaduna ne za a tara a ce za a yi maka test a gaban su ka bude al'aura ka kai wannan ya zama lalura ka je ka yi saboda wannan lalura idan ka dakata ta to mutum goma ne irin ka za ka cutar amma idan ka yi hakuri da wannan lalura to kuma mutum goma suna iya samun amfani ta wannan idan haka ayi hakuri a je ayi kuma azumin ka nan babu abin da ya shafe shi insha Allah wannan yake assalamu alaikum malam dan Allah ina son ka yi min bayani game da wata matsala da take damuna ina da yawan sha'awa ne sai idan sha'awa ta taso mani sai in dinga amfani da hannuna domin in biya bukatata saboda kar in saba ma Allah saboda ba ni da mata malam dan Allah a sani cikin addu'a a sha ruwa lafiya to muna maka addu'a ko kuma muna miki addu'a Allah ya yaye maka ko Allah ya yaye maki amma wanda ya bada fatawa halaccin wannan shi kadai Abu Hanifa ne rahmatullahi alayhi shi ne kadai yace a halin rashin jin tsoron aukawa zina mutum na iya amfani da al'aurarsa amma dukkanin duniyar malamai gaba daya sun tafi akan cewa haramun ne shine tura su ce masturbation amfani da al'aura Anas bin Malik radiyallahu anhu ya ce duk mutumin da ya amfani da al'aurar sa wurin biyan bukatunsa wannan ya fada cikin tsinuwar Allah inanne ne saboda Allah ya ce wallazina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin fa man istaga wara'a zalika fa ulaika hum al'adu in ba mata ba ba ku yanga ba to duk mutumin da ya bar waɗannan yaje yana amfani da al'aurar sa yace to wannan ya fada cikin tsinuwar Allah subhanahu wataala kuma da yawa daga cikin matasa wannan shine abin da yake faruwa kuma wannan abu medically alkitance yana da matsaloli irin nasa yana haifar da mantuwa kamar yadda muka sha bayani yana kashe idanu sannan yana haifar da abin nan convulsion rawan jiki idan shekaru suka ja sai kaga ka kai shekara 50 60 sai jikinka ya dinga rawa sakamakon wannan aiki da mutum ya kasance yana aikatawa don haka sai ayi kokari matukar iyawa a nisanci wannan abu ga annabi sallam ya bamu magani a yawaita azumi sannan ka yawaita azumin karka tasa abinci ka diba dan wani yana ce maka to malami ina ta azumin amma kamar ana kunna ne wani na iya wannan tambaya ko kuma ma an yi wannan tambaya to in abin da yake faruwa dole ka dauki rayuwar ta takashsho ta takura da matsiya idan kai azumin to kuma kar ka dauki balanza ka zo ka dibi sanwa ka ja girki zaka dan taba ma ta yasar dan kada wannan yana dakushe sha'awa saboda ai sai an ci an koshi sannan hankali ke juyawa wani wuri to kai ta kanka kake ma cikin ka bai dauka ba to me kake kuma muna fahimta amma an za ka je azumi kuma ka koma ka san mai girki har ya dawo makoshi to zaka ta samu matsalolin da tana nan wannan abin nan yace ko kuma tace Allah ya kara wa malan lafiya malan dan Allah ka jawo hankalin iyaye ina jin mace ce ta rubuto ko kuma namiji akan yaran su wallahi malan zan yi aure baban mu yace wai in dakata ne kuma hakan ya zama min wani abu a raina dan wallahi duk lokacin da sha'awa ta tasa mani a rasa yadda zan yi hakan ne yasa duk lokacin da sha'awa ta tazo mani daga baya kawo menene duk lokacin da sha'awa ta daman sai in riƙa wasa daga bana har in kawo ruwa kuma naji malam ya ce yana haifar da lalura malam dan Allah ka ba iyayen mu shawara su riƙa aurar da mu a lokacin da ya dace to wannan jin mace sai ta aiko da wannan tambaya da kuma ina ji iyaye su riga sun fahimci wannan tambaya akwai kasashen musulmai wata yarinya za ta rasu take cewa mahaifinta Allah ya isa baba tsakani na da kai sai Allah ya mana shari'a saboda na isa aure na kai minzilin da ya kamata ka aurar da ni amma ka ki baba Allah ya isa tsakani na da kai baba don haka in yarinya ta kai lokacin da ya kamata aurar da ita ka aurar da ita ka taimake ta ka taimaki kanka ka taimaki mijinta sannan ka ci gaba da karatun ta a gidan miji menene laifin an yi haka amma a tsaya ce a wai sai kin yi digiri kamar wata yarinya da take tambaya na to yanzu ta kare ta digiri gida ce wai ta daura ta yi master kuma mace tana expire tana expire amma wannan da yake fage ne namu irin na masu maganin gargajiya ba sai na buɗa ba amma dai ku tafi ku ɗauki wannan karatun mace tana expire muna fahimta to ina fata iyaye sun ji wannan magana kuma insha Allah za su ɗauki wannan shawara na'am
suna da tambayoyi ne
to za mu ansa ɗaya saboda lokaci ya ƙare
na'am ya tambaya akan cewa idan Allah ya masa rahama ya shiga aljanna
na'am
shin tare da matarsa ta duniya za su shiga aljanna ita idan ita ma Allah ya mata rahama
in Allah ya sa matarsa ta shiga aljanna ta yi aiki ta bi Allah sun tare za a shiga don wallazina amanu wattaba'atuhum dhurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dhurriyyatuhum amma ana raba jaha ne in ya zama na cewa matar ta dauki wani abin nan da ba Allah ya mana tsari to shikenan lokaci yayi abinda muka karanta daidai Allah ka bamu lada wanda muka kuskure Allah ka yafe mana wannan bauta da muke Allah ka sanya mu daga cikin wanda za a yanta daga wata zuwa aljanna abinda ke bamu tsoro Allah ka mana maganin sa abinda ba za mu iya ba Allah ka iya mana wanda za mu iya Allah ka huwace mana wanda ba su da matsuguna Allah ka basu wanda suke kan gwiwa mata Allah ka sake su lafiya wanda suke neman haihuwa Allah ka basu nagartattun ƴaƴaye wanda ba su da matsuguna Allah ka basu wanda suke cikin anani da kuma bakin ciki Allah ka yaye masu wadanda bashi ya mai yawa Allah ka basu yadda za su yi su biya wannan fitina da ke faruwa a wannan ƙasa Allah ka mana magani don mutumin da aikin sa hura wuta in zai shirye gane Allah ka shirye shi idan ba zai gane ba Allah ka kona shi da wutarsa wanda ya shirya makirki akan mu Allah ka tsayar a kansa wanda ya daga makami akan mu Allah ka sa ya zama ajalinsa don mutumin da aikin sa kasa mutane Allah ka daura wanda za su yi ajalinsa wanda ya fitine mu Allah ka fitine sa wanda ya addabe mu Allah ka hada shi da masu addaban sa ka hana masa ƙarfin da yake tinkaho da shi kamar da shi na baya ga dangi sai dangi sun ci su bashi اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك